بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 11 ga watan Safar, hijira na da shekara 1434, daidai da 24 ga watan Disamba shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na 25 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Tadwini Sunna An-Nabawiyya Nash'atuhu wa Tatawwuruhu من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، والنفر الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله مدعوك ينصر كي دافر تامش، والبن بروفيسور حديثي لجامعة الإسلامية الله يعافي مش من هذا الأشياء فصل نوكو إنه كمدان دنجان إلى أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السنة. Don bid'a daga cikin waɗanda suke bin son zuciya da kuma sauran ƙungiyoyi batattu irin ƴan Shi'a da makamantansu da kuma irin matsayin da suka ɗauka wa kansu wajen kafa hujja da sunna, mun ji cewa a jumlance sun kasu kashi biyu. Kashi na farko shi ne akwai waɗanda suke cewa gaba ɗaya ba su yarda da sunna ba, waɗannan su ne ainihin ake kira ɗan kalakato ko kuma a zamanance a ce musu wai alqur'aniyuna. Waɗannan su ne su yadda aka fa musu wata hujja ba ko ɗaya in ba da alqur'ani ba. To waɗannan ba daga cikin nau'in farko kuma su ne mafiya muni daga cikin mutanen da ke musun sunna. Na biyu, waɗanda suka ce wai sun yarda da sunna amma dukkanin hadisin da ya zo da wata matsala ta aƙida ko tauhidi wanda yake magana dangane da siffar Allah maɗaukakin sarki ko kuma nazinta maka wata aƙida kamar zuwan annabi Isa a ƙarshen duniya, fitowar dajjal, fitowar rana daga yamma, zuwan almahadi da hadisan da ke bayani a kan ceto, sai suka ce waɗannan ire-iren matsaloli idan suka zo a cikin hadisi ahad, to tambayar farko in ka ce musu mai hadisi ahad sai su ce hadisin mutum ɗaya. To tun daga nan sun faɗi, domin hadisi ahad ana nufin dukkan hadisin da bai kai martaba ta mutawatiri ba. To sai su ce dukkan hadisin ahad in dai shi ya zo da ire-iren waɗannan mas'alolin na tauhidi ko aƙida, to ƙarya ne, ba za su yarda da shi ba. To a wurin malamai na sunna da kuma malaman hadisi, wannan aƙida ita ma aƙida ce ta inkarin sunna, sai dai da da'awar cewa an yarda da wani bangare ba a yarda da wani bangare ba, amma malamai ba su yarda da wannan da'awar, domin sunna in ma ka yarda da ita gaba ɗaya in ma kuma ka ƙi ta gaba ɗaya. Waɗannan su ne nau'i na biyu. To nau'i na uku su ne za mu tashi a kansu yau. Wannan karatun yau shi kuma zai fi ba da ƙarfi ne dangane da wata mas'ala ta usulul fiqhi. Ita ce dukkanin wani hukunci na shari'ar musulunci wanda ya ƙaru a kan nassi na alƙur'ani, to ire-iren waɗannan mutanen sukan yi shakka ko kuma sukan yi ja a kai. Misali, alƙur'ani ya zo da ɗayan abu biyu, shi ne idan mutum ya yi zina a kashe shi. Wannan Al-Qur'ani ya zo da idan mutum ya yi zina a yi mishi bulala. Ina fata an gane, a yi mishi bulala. Wannan hukuncin ya biyo bayan abin da aka shafe ne. Da farko shi ne kifa, al-shaykhu wash-shaykha idha zama farjumuhuma, sai aka dawo sai aka mai da abin ya zama ainihin bulala da lafazin Qur'ani nake magana. Amma a hukunce sai aka bar hukuncin jifa yana nan ga wanda ya taɓa aure, hukuncin bulala sai ya zama ga wanda bai taɓa yin aure ba. suna in waɗannan mutanen na uku ina so ne ku fahimce su tukuna kafin a yi karatu su ne su suna inkarin hukuncin da ya karu a kan nasti shi ne waɗannan mutanen ba sa ainihin inkaro wani abu wanda ya zo a Qur'ani to amma ka ruka da wannan matsalar da na kawo yanzu abinda kawai ba suka yadda da shi a Qur'ani shi ne bulala saboda shi suke karanta suke gani in an yi maganar rajulusa an ce musu gashi a hadisi kuma Qur'ani ya taɓa zuwa da shi an shafe hukunci an shafe karatun ne amma an bar hukuncin sai su ce ba su yadda ba to ba nan ba akwai wani abu da ya karu dangane da hukuncin zina wanda yake gaba ɗaya bai taɓa zuwa Qur'ani ba shi ne ɗaurin shekara guda ga wanda ya yi zina bai taɓa aure ba to wannan tauri bai zuwa Qur'ani ba ko a ba haka a lafuzar Al-Qur'ani da ke hannun musulmi a yanzu wanda yake shi ne abinda annabi ya rasu ya bar musulmi a kai sallallahu alaihi wa sallama babu shi a cikin hadisi ya zo to irin waɗannan mutanen sai su ce haza hukumin za'idun ala nafs wannan hukuncin ya karu akan nafsi to me suke nufi da nafsi suna nufin nafsul kitab nafsin Qur'ani bai taɓa zuwa da ɗaurin shekara guda ga duk wani wanda ya yi zina ba to akwai ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen da yawa za mu same su amma ina son ku fahimci matsalar ne tukuna na ga ita matsalar matsala ce usuliyya ba matsala ce ta mustalahul hadisi ba ina so in yi wa kaina gyara ne saboda wannan dab da za mu tashi na fara isharar cewa za mu tattauna dangane da ziyada ala nas ba ziyada ala nas alhadisi ba anan suna magana ne akan az-ziyada 'ala nassil qur'ani bin-nisba li ahkamihi to irin wadannan mutanen suna inkari shine wala yake falifan na uku raddu az-ziyadati 'ala nass turi duk wani abu da ya karu akan nass qala al-imam Abu Abdullah ash-Shafi'i rahimahullah al-imam ash-Shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce فمن أعلم من أهل العلم مخالفا أتكلم على بيضا تأسن ونوند وصابع في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه شو سنن النبي صلى الله عليه وسلم سكوزوني تتسكوكي أكو دكما لما مسلم في دنسني ودن تأسن ونوند وتكلم سنن وصابع شو سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنك بك تتراسك بعدها to fuskoki uku suke da shi in ka dube su ta alaƙar su da abin da ya zo a Qur'ani fajtama'u minha ala wajhayn to duka malaman musulunci sun haɗu akan fuskoki guda biyu daga cikin fuskokin nan guda uku malaman da na sani ina son wannan magana ta Shafi'i ba za mu wuce ta ba sai an tsaya an yi mata kyakkyawar fahimta da farko tukuna wajen naƙali Professor Matar da ya tashi ya ɗauko wannan maganar ne ya tsamo ta ne a cikin maganganu don haka kuwa ga sai da ya ɗige-ɗige ɗis-ɗis sannan sai ya fara ta ku duba wannan yake nuna ne ya tsukuro ta ne ya ɗauko ta ne daga cikin wata doguwar magana ya ce kaman a'lam min ahlil ilmi daga cikin malamai ban san wani wanda yake muhalifan fi anna sunanan nabi sallallahu alaihi wasallam min salafati wujuh cewa sunanan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ne ta fuskoki uku fajtama'u minha ala wajhai sai su malaman gaba ɗaya sai suka haɗu daga cikin fuskoki uku nan malamai sun haɗu akan fuskoki biyu ahadihima ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu ma anzalallahu fihi nassa kitabin abin duk da Allah ya saukar da nassi na alqur'ani game da shi wannan malamai ba sa musu fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithla ma nassa alkitab sai manzon Allah ya yi bayani irin bayanin da qur'ani ya zo da shi duk malaman musulunci sun hada kan wannan
na san ku gane yau darasin tare da cewa ana yin karatu ne a cikin tarihin tadwini sunna ko amma na daga cikin lawazim na ilimin hadisi da ilimin jarh wa ta'dil shine ilimin usulul fiqh kamar yadda yake na daga cikin lawazim na ilimin usulul fiqh musalul hadis haka suna shiga junan su to yau usulul fiqh ne ya shigo wa musalul hadis abinda imam shafi yake cewa idan ka dubi qur'ani gaba ɗayan shi ko to in ka dauko sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka kara su to sunna tana da alaka da alqur'ani ta fuska uku fuska farko bari dan yi muku bayani da ina son ne ku fahimci darasin mun jabo wannan bangaren darasin ne kusan shekara 12 da ta wuce sai na faɗa muku tukuna za ku tuna tiye da shekara 12 ma wane mutum wajen shekara 15 manzilati sunna littafin albani da muka karanta irin wannan darasin ne abin da wannan magana take nufi idan ka dubi qur'ani ka dubi hadisi zaka ga wani abin da yazo a cikin alqur'ani irin shi da ya tashi zuwa hadisi sai yazo keke da keke kamar me qur'ani ya umarni da ayi sallah dole ko to hadisi ma yazo ya umarni da ayi sallah dole to anan babu malamin da ya taba musu irin wannan abin da sunna ta zo da shi saboda me ya dace da qur'ani daidai wa daida wannan shi ne abu na farko na nan zo mana misali a kan shi ina son ne in dan takaita muku darasin tukuna don karni ta tafiya ba ku fahimci ma me ake cewa ba abu na biyu shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a cikin alqur'ani amma sai bayanin shi ya zo a dunkule da sunna ta zo sai ta farfasa shi ta bayyana shi daki daki to garin wannan farfasawa da bayani daki daki sai sunna ta zo da ƙara ƙaran da Qur'ani da yazo da wannan abu bai zo da ainihin shi ba kamar dai ita sallah din a can fuska ta farko Qur'ani ya ce ayi sallah dole hadisi ya ce ayi sallah dole to ba wanda yake musu fuska ta biyu nan Qur'ani ya ce ayi sallah da hadisi yazo wajen sallah sai ce za a yi kabbara harama a cikin Qur'ani babu kabbara harama za a runguma hannu a cikin nassin alqur'ani babu sallama babu tahiyya babu abubuwa ga sunan burjik kamar da baka zo ka ji to wannan bangaren shine hidimar da sunna ta yi wa alqur'ani to wannan mas'alar malam shafi'i zai ce ita ma malamai ba su yi sabani akan ta ba duk sun yarda da ita to wacce ce aka samu jayayya tsakanin malaman ahlus sunna gaba ɗaya su suka koma gefe guda sun yarda da ita sai aka samu yan bid'a sai suka turje ita ce abinda gaba ɗaya qur'ani bai zo da shi ba bai zo da salsalar shi ko sanadin shi ba sai hadisi sai zo da wannan to irin waɗannan wannan matsalar ita ce ake kira az-ziyadatu ala nassil kitab babu abin a Qur'ani aslan babu shi wasfan babu shi ta kuna sai sunna ta zo da shi to annan ne aka samu turjewa tsakanin malaman ahlus sunna da mu'tazilawa to wannan turjewar ita ce ta kawo karatunmu na yau to su ne nau'i na uku na yan bid'a waɗanda suke inkarin sunna to bari muku bayani nau'in farko waɗanda suke inkarin sunna gaba ɗaya nau'i na biyu waɗanda suke inkarin sunna da ta zo da bayani akan tauhidi ko aqida a cikin hadisai ahad to nau'i na uku su ne waɗanda sunna ta zo da wani abu wanda yake qur'ani bai zo da shi ba aslan wala wasfa ko ce to ba su yarda da wannan abun da gaba ɗaya to mu komo kan karatu malam yace ahadihi ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda fuskoki ne cikin guda uku da malamai suka haɗu a kan su ma anzalallahu fihi nassa kitab abinda Allah ya saukar da nassin alqur'ani game da shi fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithla ma nassa alkitab da dukkan Allah ya kawo shi sai ya bayyana bayani irin bayanin da yazo a cikin Al-Qur'ani an fahimta gashi a kasar professor yace misali qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shi hadisi sahih misali wannan shine magana annabi da yazo cikin hadisi ingantacce annabi yace duniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar kaga a cikin hadisi ya faɗi wannan abubuwa tauhidi sallah zakka azumi hajji ma a kaulihi ta'ala to in ka dubi wannan magana ta annabi ka hada ta da magana Allah da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaya da sallah ku ba da zakka kaga cikin rukunin biyar da hadisi yazo da su an samu biyu a Qur'ani anan ko wa qawlihi subhanahu to kuma ka hada da magana Allah mai tsarki da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam ya kudu ne an farlanta muku azumi kaga an samu farilla ta uku daga cikin rukunin da annabi ya faɗi wa qawlihi subhanahu da kuma magana Allah madaukakin sarki da ya ce wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya farlanta mutane su ziyarci daukin shi ga wanda ya samu iko kaga haji kuma an samu farilla guda nawa guda hudu a cikin alqur'ani qur'ani a cikin alqur'ani hadisi kuma ya ambaci guda biyar to na biyar din shine tauhidi to wannan ba wanda yake musun cewa qur'ani yazo da tauhidi to yanzu kenan kun ga abin da yazo a cikin hadisi guda biyar din nan cewa dole ne qur'ani yazo da su ko to ba taba samun wani wanda yake ƙarya ne sallah ba ko zakka ko azumi ko haji ko tauhidi saboda abin da hadisin yazo da shi shine asalin abin da Qur'anin yazo da shi to in dai ka yarda da Qur'ani ko ba ka yarda da hadisi ba ka ga dai abin da za kai musu a hadisin to yazo a Qur'ani ka ga baka da hanyar musu malam yace wa ghairu zalika kafir da ma dai waɗansu abubuwa ire-iren waɗannan suna nan da yawa waɗanda hadisi yazo da su kuma irin su din ne suka zo a Qur'ani to anan ba wanda ya musu wannan wal akhir fuska ta biyu wanda hadisi yakan zo da abu wanda wannan abu in ka hada shi da Qur'ani za ka ga cewa ya zo da ƙarin bayani sai ce ma anzalallahu fihi jumlata kitab ma mimma anzalallahu fihi jumlata kitab daga cikin abubuwan da Allah ya saukar da jumla alqur'ani game da su wato Allah bai bayanin shi dalla dalla ba sai saukar da abin a dunkule a cikin alqur'ani fa bayyana sai annabi da ya tashi sai bayani anillahi ya bayani daga Allah ma'ana ma arada ya bayyana wa mutane ma'ana abin da Allah yake nufi da wannan aya to kun ga anan garin bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ko wanda Allah ya wajabta mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sai aka samu annabi ya yi ƙare-ƙare to amma waɗannan ƙare-ƙaren ko to ana so ka gane cewa ya yi su ne anillahi don haka kun ga tahiya ba inda tahiya ta zo a cikin alqur'ani ko da ishara to annabi ne ya zo da ita to ba annabi ne ya zo da ita daga ƙashin kanshi ba wannan tahiya tana daga cikin ma'anonin sallah wanda Allah ya kallafa annabi ya bayyana wa mutane to sai malam sai ya ce misaluhu misalin irin wannan kuma al-ahadithu allati fassalat mujmal as-salati waz-zakati wal-hajji wa ghayriha hadisan da suka zo suka yi bayani dalla dalla na dunkulallun bayanan sallah da zakka da hajji da waɗansu ibadojin وهي الاكثر من انواع السنن تو wannan ko su suka fi yawa wajen nau'ukan sunna sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadda ta zo ta dace da qur'ani keke da keke ba ta kai sunna annabi wadda ta zo ta ƙara bayani alqur'ani ƙari akan abin da babu shi a qur'ani wannan sunna ta fi yawa anan wal wujuh allati zakaraha al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala kuma wannan su ne fuskokin da al-imamu shafi'i yake bayyanawa ya bayyana su to sai mu koma sama ku ji karashin maganganun ainihin al-imamu shafi'i don har yanzu maganganun imamu shafi'in ake karantawa sai imamu shafi'i ya ce wa hadhani wajhani allazani lam yakhtalifu fihima waɗannan fuskokin ko guda biyu to malamai musulmi ba su saɓani game da su ba duk musulmi ya yarda da abin duk da ya zo a hadisi in yazo a Qur'ani musulmi ba sa musu sun yabba akan abin da yazo a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to musulmi ba sa musu amma fa ina son anan ku gane akwai wata magana karka manta da ita ita ce akwai mu'tazilawa mu'tazilawa suna musun da yawa daga abinda garin bawamin asali annabi ya kara da wani abu wanda bai zo a cikin alqur'ani ba daga cikin har da wannan mas'alar ba sai yadda da tahiyya ba ba sai yadda da cewa mace tana haila ta daina yin sallah ba sai saboda alqur'ani abin da yazo da shi shine idan mace tana haila kada a sadu da ita amma mace tana haila to za ta yi sallah saboda ne saboda Qur'ani bai zo da wannan ba to amma garin bayanin Al-Qur'ani ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa bai halatta ta sallah ba tana haila to anan ba sa yadda to tare da Imam Shafi'i ne wa ya kauda kai ko kuma ya ture su gefe guda ne bai lura da sabanin su ba sai ya nuna cewa waɗannan mas'alolin guda biyu musulmi gaba ɗaya sun hadu akan su wal wajhu thalith fuska ta uku ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fima laysa fihi nassu kitab abinda manzon Allah ya sunnanta wanda yake babu wani nassi na alqur'ani ko ɗaya da yazo akan haka karshe malam gashi yace unzuru risala ka duba littafin ar-risala ta al-imam shafi'i daga shafi na 91 zuwa shafi na 92 ina ma ka samu risala tare da ta'liqi da sharhin ahmad shakir wannan shine bugu ɗaya tamkar da dubu dangane da wannan littafi a komai a wajen tahqiqi da ta'liqi da takhrijin hadisai da tattauna mas'alolin da sharhi to in ka samu zaka karanta zaka tattauna zaka ji wadannan maganganu to sai malam yake cewa wa hadha al-akhir wannan na karshe din huwa al-muradu bi ziyada 'ala an-nass fi istilah al-usuliyyi a wurin malamai na ilimin usul to wannan na karshe shine suke nufi da az-ziyadatu 'ala an-nass haka duk sanda kaji ana cewa az-ziyadatu 'ala an-nass to anan abinda ake nufi nassi na alqur'ani sai aka zo da wani abu a cikin hadisi wanda wannan abun babu shi a cikin alqur'ani gaba daya daga qur'ani ai hadisi da yazo kan wannan abun ba karin bayani yazo yi ba ha yazo da abun ne tun gal babu shi ko kadan babu sanadin shi to kunga hatta bulala da nace za a yi wasauri a kara da dauri ko to ba wannan ce mas'alar da suke musu ba domin ai za su ce a ai Qur'ani ya zo da hukuncin bulala din hadisi ne ya zo da kari a akwai hukuncin da yake dungurin gum babu shi ko daya a cikin alqur'ani gaba daya a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji shi irin wannan suna inkarin shi gaba daya abin da yasa tunda na ga kun fahimci mas'alar to ga kuma misalan malam zai kawo bari mu ci gaba da karatu ba sai na tsaya bata lokacin yin misalin su ba sai yace qala shaykh muhammad bin al-amin ash-shatiti rahimahullahu ta'ala babban malami al-imam muhammad al-amin ash-shatiti Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace li ziyadati 'ala an-nass martabatan ƙari akan nassin alqur'ani to yana martaba biyu ne mataki biyu ne al'ula martaba farko an ta ta'allaka ziyadatu bil mazidi alayhi ala wajhin ya zama wannan ƙarin yana da alaka da abin da aka yi ƙarin akan shi ne ta wata fuska wato ya zama akwai suna da alaka akwai inda suka hadu la yakunu fihi shartan fihi wanda kuma wannan ƙarin ba zai zama sharadi ba ne dangane da zartar da shi asalin abin da aka yi wa ƙari din ka ziyadatu taghribul bikri ala jindati mi'a kamar ƙari dangane da kunne saurayi ko budurwa akan bulala 100 dangane da zina kaga wannan zina yayi ko zina ta yi saurayi ne ko budurwa sai aka ce a mai bulala 100 ko a mata bulala 100 sai kuma aka ce a hadisi ya ce a kara da daure shi na ainihin shekara guda kun ga yanzu wannan nassi ne a yi kari ne a kan wannan bulala ko amma dai a game da wannan hukuncin ne to sai dai kuma ba sharaɗi ba ne wajen tabbatuwar dulalar sai an yi dauro ba a sharɗanta ba ba sharadi bane wato misali za a iya ainihin yin dulala da wani dalili zai sa kuma sai a ce an fasa daurewar misali kun ga ashe na farko na iya faruwa ba da sharɗanta na biyu ba sai yake cewa wal martabatu as-samiya martaba ta biyu mataki na biyu dangane da yadda kai yake faruwa game da nasi anta ta'allaqa ziyadatu bil mazid alayhi ta'alluq ash-shart bil mashrut ya zama kai yana da alaka da abin da ake karin akan shi amma kuma alaka sharadi da abin da ake kafawa sharadin ya zama ba za a iya raba su ba sai malamin ya ce wa tahqiq yadda tantance bayani yake dangane da wannan mas'ala anna hatayn almartabatayn waɗannan matakai guda biyu hukumuhuma wahidun duk hukuncin su ɗaya ne a matsayin ka na musulmi dole ka yadda da abin da yazo ƙari akan nassi wanda yazan yana da alaka da wannan abu sai dai ba sharadi bane dole ka yadda da ƙari akan nassi wanda yazo yana da alaka da wannan abun kuma sharadi ne dole ne kai duk hukuncin su ɗaya ne domin sal'ula ziyadatu juz'in na farko ƙari ne na ɓangaren wannan hukuncin misali ɗaurin shekara guda ko ƙari ne kamar ƙarasa kamar rabin hukuncin ne na kai wa saurayi dulala ɗari ba a ɗaure shi shekara guda ɗin nan ba to ba a cika sa abin da shari'a ta ce ba don haka wannan dulala ɗari ɓangare ne na hukuncin ɗaurin ɗaya ɓangaren ne sai yake cewa wasaniya na biyu kuma ziyadatu shartin ƙari ne shi kuma na sharaɗin ingancin na farko ba zai tabbata ba sai in an yi na biyu wa hukun ziyadatu shima wahidun to duk hukuncin ƙara guda biyun ko duk hukuncin ɗaya ne in ka yadda da na farko dole ka yadda da na biyu li'annat taghriba domin baƙuntar da saurayi ko budurwa wadda suka yi zina a kai su wani baƙon wuri a ɗaure su shekara guda juz'un min al-haddi ɓangare ne na haddin fa ziyadatuhu 'ala al-jams dan haka ko ne haka dan haka ƙara wannan ɗaurewa akan dulala din ziyadatun min al-haddi to ƙari ne daga cikin haddi din daga cikin haddin har yanzu ake kai da komowa kamar ko wadudu ya ce kamar yadda abin yake a sarari wa mazhabul jumhur to mazhabin mutum yawancin malamai wato na usuli kenan wa huwa zahir kuma wannan magana ita ce tafi ƙarfi ita tafi bayyana anna hadha naw'a min az-ziyadat wannan irin nau'i na ƙare-ƙare ƙarin da ke da alaka ta ɓangaren juz'in shi da ƙarin da ke da alaka ta ɓangaren sharadin shi la yakunu nasikhan ba zai zama ya shafe na farkon ba don haka ku kiyaye da aka ce in ya yi zina a yi mishi dulala ɗari ƙur'ani ya faɗi nan hadisi da yazo kuma sai ya ce a ɗaure shi shekara guda to wannan ɗaurin ba ya zo ba ne don ya shafe wancan shi ne la yakunu nasikhan ko kun fahimta amma ya zo ne don ya faɗi ƙarashin hukuncin jama'a kun fahimta da annahu lam yarfa hukuman shar'iyyan domin zuwa wannan na biyu din shine mai kamar ɗaurin bai ɗauke wancan hukunci na shari'a ba shine mai haddi na dulala wa inna ma rafa'a albara'ata al-asliya abin da ya ɗauke shine albara'ata al-asliya wannan ma wata ka'ida ce a usulul fiqh allati hiya al-ibahatu al-aqaliyya to bari ni muku bayani kawai da Hausa don ku fahimta abin da ake nufi da albara'atu al-asliya ita ce dukkanin abin da ka sani kana ci to ka ci gaba da ci sai ran da shari'a ta ce kada ka ci dukkanin irin matar da ka san kana aure to ka ci gaba da auren irinta sai ran da shari'a ta ce kar ka yi to wanda ka ce mecece hujjarka na ci gaba da cin yalo halin ba a samu yalo a hadisi ba sai ka ce albara'atul asliya ita ce ba a hana ba da ma ina ce kuma da nazo na shiga musulunci ba a hana ba to albara'atul asliya kenan ko kun fahimta idan magana ta kama ka da mutane da dama musamman waɗanda suke da aqidu na bid'a in kai inkarin wani abu na bid'a su sai dauko maka wani abu ya ce to kai ma kana hawa mota ai kana zuwa aikin hajji akan jirgin sama ai kana son ya dinkakke riga da keken dinki yanzu wannan ba bid'a bane sai ka ce a wannan ma gaba ɗaya bid'a ma ba ta shiga irin wannan babu amma koda abu ne na bangaren ibada to sai a ce ana yin shi ne alal bara'atul asliya wato an gina abun ne a bisa yadda yake a da dan haka shari'ar musulunci ta kubutar da ni daga hana ni yin wannan abun saboda ne saboda baka ce kada in yi ba to da haka na kubuta daga zargin shari'a domin shari'a ta same ni ina yi baka hana ni ba to na kubuta to me ya kubutar da ni shine asali dama ina yi da shari'a kuma ta zo bata ce kada in yi ba to tunda in kun fahimci bara'atul asliya sai mu dawo wannan sai ce wa inna ma rafa'al bara'atul asliya wannan hukunci na biyu da yazo ba ya zo ne dan ya dauke na farko ba amma abin da yazo ya dauke ko shine bara'atul asliya a da kana jahiliya zaka iya zina da duk matar da kaso saboda ba wata doka da take yawo a kanka yanzu da kan musulunta sai aka ce maka kada kai kuma sai kai sai shari'a sai ta ce me ai maka bulala a qur'ani sai kuma hadisi da yazo sai ya ce ai maka daurin shekara guda to yanzu hadisin nan ya zo ne kamar yadda qur'anin ya zo ya dauke albara'atul asliya cewa bara'a ta asali da kake da kana iya zina da kowace mace to an dauke wannan da qur'ani to hadisi na ya zo ya kara tabbatar da an dauke baka da wannan yancin a yanzu an gane hiya al-ibahatul aqliya wato ita ce halattawa ta hankali a hankalce ka halattawa kanka to da haka ne jahiliya suka halatta farjin duk wata mata da za su zina to an zo ne dan a dauke maka wannan al-ibaha al-aqliya wa hiya istishabul adam al-asl ita ce ci gaba da rashin hani na asali to istishab kuma ita ma wata ka'ida ce a cikin ilimin usulul fiqh kuma wani abin mamaki waɗannan ka'idojin yau da muke ta magana akai albara'atul asliya istishabul hali suna daga cikin ka'idoji guda 17 ko 16 na Imam Malik a cikin mazhabin Imam Malik istishabul hali shi ma ya soye kama da albara'atul asliya shine dama yaya shari'a ta same ni ina sa riga ta shari'a ta zo ba ta wata kawa a kai ba shikenan sai na ci gaba da halin da na samu kaina to anan sai malam yake cewa wa hiya istishabul adam al asli shine wato an hana ka an rasa maka an hana ka ci gaba da halin asali da ka samu kanka kenan yanzu ba za ka sake zina da wannan matar ba wanda shine asali abin da ka saba hatta yari da dalilin sarifin anhu har sai an samu wani dalili wanda kuma zai kau da kai daga wannan hali jama'a kuna fahimta kuwa sai an samu wani dalili wanda zai kau da kai daga wannan hali idan kuma ba halacci ne to ba za ka bar wannan abun ba shi kuma sai an samu wani dalili wanda zai ainihin hana ka to don haka da albara'atul asliya da istishabul hali za ka ga wasu sun yi kama da abu ɗaya sai dai sukan saba shari'ar musulunci ta ce kar kai kaza to yanzu wannan abin dole ka bar shi to dalili ya zo kenan da ya kawar da kai daga albara'atul asliya ka saba cin kaza ko ka saba sa kaza ko ka saba ciniki iri kaza shari'ar musulunci sai ta zo sai ta ainihin tabbatar maka da wannan abu cewa ci gaba da yi to ka ci gaba da yin wannan abu har sai ran da ita shari'ar ta sake zuwa ta ce daina wannan ciniki dan haka wannan hali da shari'a ta barka akai ko shari'a ta dora ka akai to ka ci gaba da yin shi har sai lokacin da ka samu wani dalili wanda zai kawar da kai da bishi to sai malam ya ce wa ziyadatu fi mithli hadha to kaga ziyada kari a irin waɗannan abubuwa ziyadatu shay'in sakata anhu an-nass al-awwal kari ne akan wani abu wanda yake nassin farko ya shiru akai nassin farko da yazo ya hukunta saurayi da bulala dari ai da yazo cewa ya ai bulala dari kawai nassin ya fito ya ce kada a kulle to ba ya ce kada a kulle shi sai wani nassi ya zo ya ce a kulle shi to sai a ce an samu nasikh wal mansukh to da yake nassin farko ya yi shiru game da wannan abin da nassi na biyu ya zo da shi ba hani ba ne ai ba nasikhi ba ne don haka ku kiyaye baka da'awan nassi daga cikin dalilai sai in dalilin farko ya hana to na biyu sai su ya halatta to sai ka ce to shi kenan yanzu wannan na biyu ya zo ya kawo doka sabuwa ta cewa a yi abin kuma yana mai ɗauke na farko kenan wanda aka hada misali ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a man kira sallah ranar juma'a ku kinta ku tafi sallah ku bar ciniki to yanzu kaga an hana ciniki wanda a da kuma ciniki menene fa halal ne saboda Allah ya ce wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba to Allah ya halatta ciniki amma yanzu sai ya ce wa dharul bay'a amma wannan hanin ya alakanta shi ne da kiran sallah can ko ya ce ya halatta ciniki amma da yazo haramtawa a nan bai ce ya haramta ciniki ba sai ce in an kira sallah ku bar ciniki to sai kuma ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah idan aka gama sallah to ku je ku nemi arzikin Allah to mu kawo wannan nassin da yazo ya ainihin kore wancan hanin da aka yi a dazu to zaka iya cewa wannan nassin nasihi ne amma wancan nassi da yake a wasaurayin wancan bulala a cikin shi fa bai ce kada a daure shi ba kawai cewa a mai bulala to ashe duk wani abu da yazo daga baya menene ziyada ce to ina so in kun fahimci wannan matsalar to zan buga muku kyakkyawan misali da jilsatul istiraha shi ne jayayyar da muka yi ta yi da waɗanda ke kiran kansu ahlus sunna ba su san sunna ba amma dai suna cewa a jumlance su ahlus sunna ne lokacin da muka ce ga jilsatul istiraha ta zo a cikin hadisi sai su dubo mana hadisi kaza sai su ce to amma ai a hadisi kaza babu wannan ya nuna kenan annabi ba wai a wani lokacin sai a ce a'a wannan hadisin da Abu Hurairah ya ce bari in siffanta muku sallar annabi a ciki ba a ga jilsatul istiraha ba haka kuke so ku ce eh a wurin ku wannan dalili ne akan kenan wani lokacin annabi baya yi sai su ce kwarai da gaske to don haka a yi wani lokacin shine hadisin ku da kuka kawo wani lokacin kuma a bari shine wanda muka kawo sai mu ce musu a'a shi wannan hadisin na Abu Hurairah ya zo da hani akan jilsatul istiraha a'a bai zo da hani ba to wannan jilsatul istiraha da ta zo a cikin wannan hadisi to kari ne wanda yake dole ba mustahabbi ba dole in an tashi a hada shi cikin abubuwan da annabi yake sai dai kawai wajen bawa abin hukunci ne ba za a ce shi abin farilla ba ne amma kada a sake a ce akwai wata sallah da annabi baya yi saboda ba a ambata ba a ciki sai su ce dan me sai a ce ku natsu ku duba mana hadisin Abu Hurairah a cikin shi akwai karatun tahiyya sai su ce babu sai a ce to wannan ya nuna annabi baya yin tahiyya a wani lokacin kenan to sai ga sun yi shiru annabi bayan tahiyar lokaci sai kaji ya ce maka a'a ai kuma wani hadisin ya nuna annabi bayan tahiyar sai ya ce wannan hadisin shine dalilin da kullun zakai tahiyar a cikin shi ko to wannan hadisin ma shine dalilin da kullun zakai jilsatul istiraha a cikin shi to daga nan za ku gane hadarin da aka samu a Najeriya da aka yi ta karantar da mutane sunna ba a karantar da su ilmomin nan waɗanda da su ke taimaka maka kai wa sunna kyakkyawar fahimta ba ba za ka taɓa fahimta hadisi ba sai da ilimin mustalah jarhan wa ta'dilan ka gane wani hadisi ne tabbata wanne ne bai tabbata ba ba za ka iya fita daga cikin ruɗani da za su saka ka a ciki na tasiri da tada'ifin malamai wanda ƙarshe za ka zo ka samu kanka a ruɗani wanda ƙarshe zai koma rikicin ƙungiyoyi misali hadisi ne hakim ya rawaito shi a cikin littafin al-mustadrak ala al-sahihain aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an-nazaru ila wajhi ali ibada kallon fuska ali ibada ce hakim ya inganta wannan hadisi yace sahihun zahabi yace ko da wannan hadisi ya hadisin banza ne munkarin hadisi ne bai tabbata ba ibn majuzi a cikin mawdu'ati kubra yace wannan hadisi mawdu'i ne hadisin ƙarya ne su sunni kuma suka zo suka ta dambarwa to yanzu a matsayin ka na dalibin ka zo ka karanta wannan hadisin har zuwa wannan zamani a daidai lokacin da su Siddiqul Humari suke cewa ya inganta a daidai lokacin su Albani na Sardini suke cewa bai inganta ba sai ka samu kanka a cikin rudani ka ga mun ka ce za ka yi aiki da sunna kai ne ahli sunna ga sunna ta zo in ta kalidanci za ka yi da malamai da nufin cewa ai malamai sun gama komai ya za ka dauki wannan sunna kaga dole kana buƙatar ilimin hadisi wajen fita daga rikici kana buƙatar ilimin hadisi wajen gano wannan hadisin yanzu ba ana magana jawuwa bane a ya tabbata ko bai tabbata ba shine da hadisi ne sahihi ne Abu Ala rawaito shi a cikin littafin shi al-Musnad Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya gama tahiyya da duk abin da zai a zaman farko daga zaune ba wai yin yunkuri zai tashi ba yana zaune dafa'a sai ya ce Allahu Akbar sannan sai yunkuri ya tashi kai yanzu kana da hadisin Abu Hurairah da hadisin Abu Sa'id cewa Annabi yana yin kabbara lokacin da yayin kure yake tashi to yanzu sai ga wannan hadisi yazo zaka rabu da shi ne ko ko zaka murde shi da karfin tsiya ne shi ma ya koma zuwa gaba a nan wancan kaga na ɗaya kenan ba zaka iya aiki da sunna ba aslan sai da ilimin mustalah ba za ka iya aiki da sunna ba inda aka samu ikhtilafi da sabanin malamai sai da ilimin mustalah wajen abin da ya shafi tasihi da tada'ifi kenan ma'anar fa wajen gano ma'anar da amsa irin waɗannan rigingimu da za a kawo maka cewa to ai kaza bai zo a cikin hadisi kaza ba don haka ba za mu ɗauke shi ba sai a ce a ai za a haɗa ne shi yasa kaga Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu da yake shi malami ne masani kama da ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh da yazo kan hadisan jilsatul isra sai zauna ya tattauna ya ce cewar babu a cikin waɗansu hadisai bai isa ya zama dalilin da ba a ce wani lokaci kada ai ba yace saboda su hadisai ana hada su wuri ɗaya ne gaba ɗaya sai a fitar da hukunci ɗaya sai a ga cewa kowane hadisi ya zo ne danya karantar da wani bangare na wannan ibada kama hadisan zakka kama ayoyin da suke magana zakka kama ayoyin da suke magana akan aure idan ka ɗauki wata ayar ɗaya sai ka je ka halatta wa kanka dukkanin matan duniya daga ciki har da uwarka to idan ka ɗauki wata ayar kuma sai ka ga kama ana neman a haramta maka kowace mace to kenan yanzu sai ka haɗa ayoyin sai ka gane ashe ana nufin wasu nau'i na mata sun haramta wasu kuma sun halatta don haka bari ku ji yana daga cikin aiki na yan bid'a riƙe wani nassi guda akan wata mas'ala su watsi da wani nassi sai su haifar da rikici a cikin al'ummar musulmi haka suke nuna dangane da matsalolin nan ta jinsin istira. Abin tambaya shine ba su san hadisan nan ba kafin su ji su a bakin mu. To da ba suka ji hadisan yanzu a bakin mu sai su nemi bayani daga bakin mu. Sai kawai wasu sai suka sarar sai suka ce ai ba a yi sai an tsufa. Wasu sai suka ce a sun yarda amma wani lokacin za a rinka yi. Duka guda biyun mu ma sai muka amsa musu amsa ta hankali kafin ta ilimi. Cewa sai an tsofa me yasa ba ga tsofaffin ku ba sa yi me yasa ba ku koyar da tsofaffi. Cewa wani lokacin ban da wani lokacin sai muka ga to ai ku ba ku taɓa ba har abada. To kenan yanzu ba ku aiki da waɗannan sunna tsofaffin ku ba sa yi. Kaga duk waɗannan maganganun da amso shin alama ce ta cewa ba su san abin ba ba can. To kaga duk waɗannan suna daga dalilai masu ɗimbin yawa da nake ta cewa matasa ku yi ƙoƙari tun kuna ɗalibai. Ku san sunna, ku san ilimin sunna, ku san ya ake sarrafa ta kafin su naɗa ka kai ne malami. Sai ka kuka samu kanka a cikin ruɗani. Allah maɗaukakin sauke kiyaye. To shi ne sai malam yake cewa wa ziyadatu fi misli hadha ziyadatu shay'in sakata anhu an-nass al-awwal. Kari game da ire-iren waɗannan abubuwan to kari ne dangane da wani abu wanda nassin farko ya yi shiru bai ce komai game da wannan nassin na biyu ba. To kaga ko tunda shiru bai ce komai ba baka da dalilin da zaka ce to ba zaka karbi nassin na biyu ba ko kuma ka ce in ka karbi na biyun to zai kore na farkon ne. Sai ce falam yata'arrad lahu bi sarih isbat wala nafi. Domin nassin na farko bai waiwayi wannan nassi na biyu ba ma gaba daya bi sarih isbat wajen tabbatar da shi karara wala nafin ko kuma kore shi karara. Misali hadisan da suka zo suke magana dangane da bulala 100 din nan da nake ta magana ba su fice in an zo da dauri ba za a karba ba. Ba su ce bulala 100 ban da dauri ba. Ba su kuma ce bulala 100 da dauri ba. Shiru kawai suka yi. To kenan yanzu ashe in suka zo sai a ce to hadhihi ziyadatun ala an-nass ta haka fatuqbal sai a karbe ta. Shi yasa kaga har yau aka sake sabani da irin waɗannan mutanen suka ce in aka zo zaman tahiyya na farko to ba za a yi salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Aka ce musu me yasa sai suka ce saboda ai gashi zaman tahiyya ake cewa. Har ba a ce zaman tahiyya da salati ba. Har ba a ce zaman tahiyya da salati da annabi ba. Sai aka ce a'a a daidai lokacin da wannan hadisi kuke cewa gashi an ce zaman tahiyya to an samu wani hadisi kuma ya shar'anta cewa duk inda kai zaman tahiyya to sai kai salati. An samu wani hadisin kuma ya ce duk inda kai salati kuma sai ka hada da addu'a. Don haka kenan yanzu a zaman tahiyya na farko akwai tahiyyar, akwai salati, akwai kuma addu'a. A zaman tahiyya na biyu akwai salati, akwai tahiyyar, akwai salati, akwai addu'a. Inda ake bambance su kawai addu'o'in da ake a tahiyya ta biyu to ya sun fi yawa ko sun fi tsawo fiye da na farko. Sai suka ce to ai kuma ga hadisin Ibn Mas'udin yana cewa a cikin Tirmidhi in an zauna zaman tahiyya na farko annabi ne kamar ya zauna akan garwa shine. Sai aka ce wannan hadisin da'ifi ne, kai ku kawo shi anan. Kuma ko da hadisin ya inganta baya kore yin salati, yana cewa ne dai ai marmaza a tashi ba za a dade kamar irin yadda ake a na farkon ba. To duk abin da ya kawo fa yau nake amsa muku waɗannan masalolin ko yau mun zo kan ka'idar ne a cikin ilimin usul. Asali duk harare gefensu da suke ko shi ne kar su karɓi wani nassi da ya zo a kan abin da suke da shi. Shi ne kawai. To wannan ko rashin ƙwarewa ce a cikin ilimi. Rashin karɓan wani nassi a kan nassin da kake da shi. Ka ce to ai wannan nassin ya zo da ƙarin abin da na farko ba yi da shi. To ni ba zan karɓi wannan ba. Ko kuma ka ce to na karɓi wannan amma kuma na daina yin na farko. Shi ne yanzu ake amsa mana. Zuwan nassi na biyu ba kore na farko ba ne domin shi na farkon bai zo da tabbatarwa ko rushe abin da na biyun yazo da shi ba, shi na biyun bai zo da rushe abin da ke cikin na farkon ba, dan haka ba ka da dalilin da ba za ka dauke su ka hada su kai aiki da su gaba daya. Ko kun fahimta wannan mas'alar? Ina fatan ku je ku karanta ta a cikin dukkanin littafin usul, amma inda ba ka ga tantancewa shine wannan littafi na malam ainihin Shankiti Muzakkira fi usul al-fiqh, sai kuma littafin usul al-fiqh wanda wani da daddan malami ya rubuta shi, Ali Hasabullahi Ali,
wannan littafi tsohon littafi ne jama'a,
usul at-tashri' al-islami. Wannan littafi gashi wani professor ne ya rubuta shi daga ainihin wato abin nan أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة والخرطوم والكويت بروفيسور ني جامعة اوكو ا wannan lokaci da dadewa ne jama'a don bugu na biyar na littafin 1976 aka yi shi shekarar da aka kashe murtala, in fadi mana da yaran Najeriya shekarar da aka kashe murtala shine aka bugu na biyar na littafin 1976 shekarar nawa kenan? To kaga ni, to wannan littafin yana daga cikin littafai waɗanda suke muhaqqaqat, wato littafai ne waɗanda akwai haƙiƙi to suna da saukin karanta. In ba haka ba wannan mas'alar da sai in ce maka ka je karanta ta a manya-manyan littafan usulul fiqh guda uku. Na farko al-muwafaqat fi usul ash-shari'a na al-Imam Ash-Shatibi. Na biyu a'lam al-muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim. Na uku irshad al-fuhul na al-Allama ash-Shawkani. Amma ƙarshen ta in ka je karanta wannan matsalar in ba ka gurzu da ilimin usulul fiqh ba cikin waɗannan littafan sai ka ɓace, sai ka rasa ma me ake magana tukuna. Domin yanzu shi yasa za ku ga yau darasin nake bin ku a hankali, domin ilimin usulul fiqh ya fi tsauri ƙwarai da gaske fiye da ainihin ilimi na mustalahul hadis. Shi yasa ku ga matsalar nake ta bin ta dukka nake yin ta a hankali a hankali. Malam yace wa khalafa fi hadha al-imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa Allah madaukakin sarki rahimahullah, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, sai ya saba game da wannan mas'alar. An gane? To amma ina so ku natsu. Abu Hanifa ba ya saba bane game da asalin matsalar. Asalin matsalar ita ce mai az-ziyadatu 'ala an-nass. Wannan sabanin na yan bid'a ne da ashabul ahwa. Amma da matsalar tere shi a wani wuri sai Abu Hanifa ya saba mata a reshen da ta yi, kenan Abu Hanifa baya inkarin ziyada ala nas, amma da aka tafi tere shi a wani wuri sai kuma nan sai bai yadda da wannan abin da tere shi ba, gashi famana kaunu taghrib juz'an min al-had. Abu Hanifa sai ya ce ba zai yiwu a ce daurin nan na shekara guda to bangare ne na daga haddin zina ba, wa in jaa bi zalika alhadith as-sahih, ko ba kuwa ko da yake hadisi ya zo da daurin shekara guda ko, amma ba juz'i bane na haddin qa'iman ga abinda Abu Hanifa yace. Abu Hanifa yace innal jams bumala kana juz'an wahdahu, kana mujzi'an wahdahu, bumalar ita kadai ta isar, wa ziyadatu taghrib kai akan cewa a daure shi kuma shekara guda ko, dallat ala annahu la yakfi wahdahu, wannan karin yana nuni ne akan cewa to ita bumalar kenan ita kadai bata isar ba, balla budda min at-taghrib, babu makawa sai an hada da wannan dauri. Me yawa ka kara mudewa ko a anatsu? Abu Hanifa cewa shi dauri da ake cewa juz'i ne, a ba juz'i bane na ainihin haddi, abinda Abu Hanifa yake so ya ce wannan ainihin dauri na shekara guda zuwan shi yana nuna cewa to haddin bai isar ba, in har aka yi bulala kadai la budda game da inganci da cikar haddi dole sai an yi ne
dan ya daure to yana isharar cewa daurin sharadi ne na ingancin gona ne.
Misali kun fahimta da kyau, sai ya ce wa hada maskhul, wannan shafewa ce listiqlamul jamdi bitamamul hadd, na cewa bulala ba za ta iya tsayuwa ita kadai ba wajen ta cika haddi din. Wato kenan a da bulala ita kadai ta isa ta zama haddi, amma zuwan ta garibi sai ya nuna to yanzu sharadin ingancin haddi, to sai an yi dauri, in ba haka ba to bai inganta ba. Sai ce wa hala bina'an ala annal mutawatira, wannan magana Abu Hanifa yayi ta ne a ƙarƙashin ka'idar shi ta cewa hadisi mutawatiri la yunsahu bil ahad, ba a shafe shi da ahad. Lianna ayatul jald, Abu Hanifa yace domin ita ayar da tace ai bulala mutawatiratun, mutawatira ce domin Qur'ani ba ya tabbata sai da tawaturi, Qur'ani bai tabbata da ahad, dan haka duk wani harafi ko da nun ko da qaf ta Qur'ani mutawatira ce, riwayar mutawatira ce ba ahad ba. To wa hadithu tawarin, su kuma hadisan da suka ce a daure shi ahad, hadisai ne ahad, to ba za ka iya dauko. Wato kenan yanzu kun san me Abu Hanifa yake so yace maka a fakaice, da hadisan dauri sun zo mutawatirai ne, to da sai ce sun shafi bulala kenan, dan haka ba za a sake bulala ba daga yanzu sai dai a daura mutum. To amma tun da hadisan na dauri ahad ne, to sai a ce sun zo ne dan su nuna cewa wancan haddi ba zai cika ba daga yau, sai an hada da dauri. Sai ce wal gharad indahu, amma dai abinda ainihin wato Abu Hanifa yake nufi da wannan maganar, manufar shi ta yin wannan maganar anna ziyadatu naskh, manufar shi da wannan maganar ko kari din da yazo to shafewa ce, amma shafewar ko ba shafewa al kulli ba, shafewa al juz'i. Akwai wannan a ilimin usuli fiqh, zan iya tuna mas'ala daya akai, mas'ala azmi dangane da al'ummar musulunci a da, in ka gaba ma kai azmi, in ka gaba ma kar kai azmi da ramadan fa, amma ka ciyar, dan haka dole kai azmi, in ba za ka yi ba to shikenan bari, amma dole ka ciyar. To daga ƙarshe sai aka shafe wannan hukuncin, to shafe wannan hukuncin ko ba shafewa ce ta gaba ɗaya ba, shafewa ce aljuz'i, shafewa ce akan waɗanda za su iya yin azumin ba tare da wahala ba. Wa amman alladhina yutiqunahu, waɗanda kuwa za su iya yin azumin amma da ifaka da wahala, to sai su ci gaba da baba fansar. Kaga kenan shafe fansar shafewa ce akan wasu nau'i ba akan wasu nau'i ba. Ku karanta littafin Sifatu Saumin Nabi su Ali Hassan sun tattauna wannan mas'ala, amma ɗar kaɗan suka tattauna ta, amma an kawo ilimin usul abinda suke ishara kenan. Duk da sun fito sun faɗa cewa shafewar ba shafewa, suka ce shafewa nau'i biyu ce a usulul fiqh, akwai shafe hukunci gaba ɗaya, akwai shafe shi ta wani ɓangare da kuma barin shi ta wani ɓangare, shi ne Abu Hanifa yake cewa ana bulala da ake yi. To da hadisan da suka zo suka ce ayi ɗauri mutawatirai ne, to da kawai sai ce gaba ɗaya an manta da bulala kenan, amma sai ce ba zai iya faɗin haka ba, sai dai ya ce shafewar ta wani ɓangare ne, shine yanzu an rage wa bulalar ƙarfi, cewa ba bulala ita kaɗai ta isar, to yanzu ba ta isar ba, sai da me, sai da ɗauri. To kenan Abu Hanifa na cewa idan da alƙali zai yi bulalar ɗari ya ƙi yin ɗauri, dukkan malamai na fiqh sun yarda cewa ɗauri a haddi ya yi,
sai dai su ce kai akwai wani juz'i ne da ba ai ba kamar ni kamar a ce wa mai kazafi bulala 80 sai aka yi mishi 60 za a ce yayi don a ka'idar shari'a musulunci ko bulala daya aka yi to haddi ya tabbata sai dai a ce da saura misali zakati 10,000 ne kamata ka bayar sai ka ba da 2,500 ba za a ce bate ba sai a ce da saura ana nan ana binka to haka amma abin da ake cewa in aka yi bulala 100 to haddi ya tabbata sai dai a ce akwai karashin shi to Abu Hanifa ba kun san me yake cewa bai ba dole sai an yi wancan tagaribi domin tagaribin sharadi ne wajen ingancin haddin na'am ina dan zuwa kadan tukuna bari ku ji sai malam yake cewa والغرب عنده أن زيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآهاد أبو حنيفة يقول سبب متواتر حديثي با يشافي شد آهاد وكما حكمت بيزو المتواتر النسخ نا قرآن يكون حديثي تو با يشافي شي بحكمت بيزو آهاد وكذلك قال الجمهور تو سوما كم جمهور ما لما يبرد مكالا سكرن تونا دونك دمت على تفتو سوما سيسكتشي إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا كنسا وكنتم كفارة دنجم دعم تبارة وازو أولا كما قدعوك القرآن ورن ظهار دولي لنسوا دولي كسانتي ورن بزود شرط الإيمان با shi ne wurin jihari da wurin rantsuwa kawai raqaba amma a wurin ainihin hukuncin kisa shi ne sai aka zo da raqabatin mu'minatin to sai mutuncin malamai suka ce ai sharɗanta siffanta imani a wajen bawa na kafarar rantsuwa da kafarar zihari laysa naskhan shi ma ba shafewa bace me yake nufi a wajen kisan kai in za kai kafara na kuskure aka ce bawan sai mumini to yanzu a ka'ida ta qur'ani ko tunda can an ce bawa mumini amma wasu wurare ba a faɗi bawa mumini ba ko to sai ka dauko waccan siffar sai ka sassata a wancan wurin to tambayar ita ce sanya wannan siffar a can da ba a riga an ambata ba sharadi ne su ma mafi yawancin malamai sai suka ce na'am sharadi ne amma kuma ba naskhi ba ne yanzu ba shafa hukuncin ne ba misali yanzu in mutum ya rantsuwar ba zai kaza ba sai dawo huce sai a ce to shikenan zai kafara yan tabawa bai tashi sai siyo kafiri sai aka ce a abi ba sai ce to ai annasi ba a ce kafiri mumini ba sai a ce mishi a'a an faɗa annasi sai ce idan annasi sai a ɗauko mai hukuncin na kisan kai din can sai ce a to ai cin kisan kai ne sai a ce a'a a ka'ida ai bawan ake duba can bawan da wani sharadi ya zo da sharadin imani to duk inda za a yanta bawa sai ne wannan sharadi in ya ce me yasa sai a ce to yanzu za a koma balaga ta qur'ani kenan qur'ani baya itnadi qur'ani baya maimai abu dawo ta ya ta maimaita shi tunda ya fadi can da siffar to da zai sake zuwa cin ya sake fadi da wannan siffar ya sake zuwa cin ya sake fadi da wannan siffar ya zama alqur'ani don abinda ake nema a can shi ake nema a can shi ake nema a can dan haka in aka fadi da wancan da wancan siffar to ya lazunta wa sauran to tambayar yanzu zuwan wannan sharadin na imani da za ka ɗauke shi ka sanya shi a kafarar rantsuwa da kafara ta zihari sharadi ne dole to tunda sharadi ne dole yanzu kun ga su ma jumhur akwai inda suka yi magana irin ta Abu Hanifa kenan abin da malamin yake cewa kenan wa kazalika qala al-jumhur su ma jumhur a can sun saba wa Abu Hanifa amma sun sake samun kansu a wani wuri kuma da suka dauki ra'ayi irin ra'ayin Abu Hanifa. Kuna fahimta ku ba? Matsalar ba iri ɗaya bace, ba lallai ta zama iri ɗaya ba, amma ka'idar iri ɗaya ce. Me malam yake so ya ce, to kaga a wannan tahaddi ko kakka zargi Abu Hanifa dan ya saba wa jumhur, don su ma jumhur din sun taba daukan irin wannan ka'idar tashi, suka hukunta ta akan inda babu, kuma suka ce sharadi ce. Kenan mai jumhur ke cewa idan ka kai rantsuwa, in ka zo ka fara karya rantsuwar ka, dole sai dai mumini. Idan kai matakka zihari, in ka zo karya ziharin, dole sai mumini. Ina ka cewa jumhur, to ai Qur'ani bai zo da haka ba, ai sunna bata zo da sharadanta haka ba. Sai jumhur su ce a Qur'ani ya zo da, sai a ce to abu فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. حتى يجب أن يكون فتحرير رقبة مؤمنة. سيأتي بني كوكك على جمهور سيأتي بات على سكي بدا ما أقوي سيأتي أنا مرين سيأتي راشي تنيا ذو آتي في سورة النساء إندي كي مجد حكمت ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا illa khata. A ƙarƙashin wannan ayat da yazo, ai annan ne yake cewa fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatin sallamatun ila ahli illa an yusaddaq. Dole in tabawa mumini a wajen kisan kai, to haka a wajen rantsuwa, to haka a wajen zihari, baka da hujja cewa ai bai zo a wurin ba. To kun ga mun sake dawowa matsalar da zata ji fatul israha, kun ga ba irin ta Qur'ani. Yanzu in ka zo za ka danta bawa wajen kafara rantsuwa da zihari, dole sai mumini. In ka ce ai babu a wurin, sai a ce ai gashi can a can. In ka ce to ba, sai a ce a'a ai kuma nan gashi. To yanzu idan babu ilimin usulul fiqh, jama'a waɗannan malaman da ke jayayya da waɗannan sunnoni su ne ta suke zama su ne wa mutane tafsiri da watan azumi, sai ka tambaya da waɗannan ƙa'idojin suke fassara musulmi alqur'ani. Daga nan za ku gane muna fuskantar mummunar barazana ta ɓata, muna fuskantar mummunar barazana ta halaka, saboda babu waɗannan ulumul ala tattare da waɗanda ake ganin su ne ulama'u. Ko kun fahimta? So abin ba wai kamar da Bahaushe yake cewa dokin mai baki, a'a wallahi ba haka bane. Duk wani baki a nan ba zai kai ka ba, sai kana da waɗannan ƙa'idojin za ka iya shiga ka furfutar da waɗannan hukunce-hukunce. In ko ba haka ba, sai dai kai tafsiri irin wanda Abubakar Gumi ya faɗi a cikin muqaddimar tafsirin shi. Yace sun kasance suna tafsiri ne a ƙasar nan, tafsiri na ainihin dariya da jin tatsuniya da makamantarsu. Yace dan haka da ya tashi ya rubuta littafi, yace Rabbul Azhar ila ma'anil Qur'an, a dawo da zukata zuwa ga tunanin mutane, zuwa ga ma'anonin Alqur'ani na gaskiya. Saboda yadda mutanen ƙasar suke tafsiri, gaba ɗaya an manta daga cewa littafin Allah ake karantawa. Ana karanta ne dan a ji wasu labarai ko dan a ji wasu abubuwa, amma asalin hukuncen fa da saƙon Ubangiji da manufar saukarwa duk zaka ga ba wanda ya damu su ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Bari mu dawo kan matsalar. Sai malam yake cewa fa yalzamu qawli bihim, dan haka sai zama lazimi a bada fatawa ko kuma a yi hukunci da cewa in za a yanta bawa dole sai mumini, hamlan lil mutlaq, saboda ainihin a ɗauki wancan mutlaki. ومن المطلقين وهي رقبة كفارة اليمين والظهار شين أينهن ويا نكفار رنسوا دتزهاري تدول على كون المطلقي على المقيد أكوان ديزو دكايدي بالإيمان دكايدي الإيمان وهو كفارة الخطأ شين كفارة كسان كي ومنع ذلك أبو حنيفة أنكم سي أبو حنيفة يكي bi anna ziyada ala an-nass nasakh, sai yace domin kuma ai kai akan nassu in haka ne, to wa kuma shafe nassu. Anan kuma Abu Hanifa sai sake bangare musu shi, kuma sai yace a wajen kisan kai bawa mumini, wajen rantsuwa bawa kowane iri, wajen zihari bawa kowane iri. ba san zuciya ne yake kai su ba haka ba in ba haka ba sai ka ce a kai Abu Hanifa ba kai ne a can ka zulle mana ba to anan mun dawo maka ya ka zulle mana sai kuma yace bai gamsu ba anan wannan shi yake nuna Abu Hanifa malami ne domin a tsari da malanta jama'a abin da ke da shi shi kake fatawa da shi kar ka sake kai fatawa da abin da baka yarda da shi ba saboda jin kunyar wani babu wannan amalanta na ɗaya kenan na biyu amalanta idan kai ijtihadi dangane da zakka ta dawa to nan da aka zo da jini ko kar ka ɗauko wancan ijtihadin sake wani ijtihadi shine malaman fiqh suka faɗi shigen ka'ida irin wannan misali suka ce idan ka rikice a wani wuri baka san inda alƙibla take baka zo za ka yi sallah daga cikin fatuwoyin da suka kawo sai suka ce dubiyar ta nahiya ce kana so da ita to sai ka fuskance ta sai ka yi sallah a ba suka ce idan la'asar ta yi karka ce tun da ɗazunan ka kalla bari ka kalla a sake yin wani sabon ijtihadi idan yanzu ijtihadin kuma ya baka cewa yanzu kuma kalli wata nahiya daban sabanin ta inda ka kalla kai azhar kai sallan la'asar anan kuma waccan azhar ba za ka sake ta ba shine nan abin da ya faru ka'ida ce Abu Hanifa ya dauka ya aiki da ita akan wannan mas'ala ita ce ta ne ta abin da ya shafi taghrib bayan gudana da ɗauri ko ba ɗauri inda ɗaurin ne matsayin shi ƙarshe ne na haddi ko kuwa sharaɗi ne anan sai ce sharaɗi ne da aka sake tahowa aka ce to madalla idan mutum ya yi kisan kai zai ɗanta baya mumini yanzu wannan ba ta domin nasi ne to idan mutum yi wa matar shi zihari zai yanta bawa mumini jumhuri suka ce eh yanzu Abu Hanifa mun dawo mun haɗu da kai akan waccan ka'idar yanzu kuma sai Abu Hanifa sai ya kama wata fatawar daban saboda anan kuma bai ga cewa ya gina akan waccan ka'idar ba sai ya dubi wasu dalilai sai kuma ya saba amma ina son ka gane kai na haɗa maka maganganun ne saboda Allah ya kawo mu irin wannan zamanin amma shi fa Abu Hanifa ba ya zauna tare da su bane sun yi nasu hukuncin ya yi nashi hukuncin hasali ma ya girme su gaba daya da suka zo ne sai suka rinka yin nasu hukuncin malamai masu bincike ne irin su shankidi dinnan da suka zo mu'asire da waɗanda suka biyo baya baya na usulul fiqh su Ibn al-Qayyim da makamantansu su ne za su hada din sai su ce to anan wane ya aiki da ka'ida kaza da aka je kuma sai ya saba wa ka'ida saboda wani dalili da aka tafi wuri kaza kuma su wane da suka kiyarda da shi akan wannan ka'idar da aka je can kuma shi ya zuke mata su kuma sai suka dauke ta shi bai zuke mata ba shi ya yi fatawa ne kai ne da ka zo yanzu ka auna sai ka ga ya zuke amma shi ko ina yana yin ijtihadi ne Allah ya sa kun fahimci me nake nufi don haka cewa malamai sun yi saɓani su a wurinsu ba su yi saɓani ba don ba su ma san junansu ba Abu Hanifa bai taɓa sanin akwai wani Imamu Malik ba domin har Imamu Abu Hanifa ya yi malantaci ya gama Maliku saurayi ne bai ma zama malami ba balle ya zama mujtahidi kaga Abu Hanifa ya tafi duniya babu wani mutum Imamu Malik to yanzu duk fatuwoyin da Abu Hanifa ya yi in ka zo ka auna ka ce sun saɓa wa na Maliku sai a ce a'a na Maliku ne suka saɓa wa na Abu Hanifa to amma shi kan shi Maliku san da yake nashi fatoyin ba fa duk abin da zai fatawa kuma sai ya dubi me Abu Hanifa yake ba shi kuma yana yin nashi ne to kai da ka zo bayan su gaba ɗaya ka ɗauko na wannan ka ɗauko na wannan ka hada kai ne yanzu kake cewa ne kai ne kake cewa sun saba amma su a wurin su kowa yayi ijtihadi ne to a cikin wannan bincike naka na gano mai wane ya ce mai wane ya ce mai dalilan wane sai ka gane wane ya aiki da ka'ida kaza a nan a daidai lokacin da wane ya saba ta
da aka tafi kan wata mas'alar kuma sai suka canza, sai wani ya dauki wancan ka'idar a can kuma bai dauke ta ba, wani kuma ya dauki wannan. To kai kuma yanzu ba za ka iya tace menene ke daidai ba in baka yi ilimin usulul fiqh ba. Kasa malamanmu da muka samu da su waɗannan karatutuka ba, in suka samu kansu a irin waɗannan maganganun kai sai su duwanda ka ɗauka daidai ne, domin wannan fatawa ita ce kaɗai ta rage da za ta zaunar da su lafiya. Don in ba su yi ta ba, to za a ce wacce ce daidai, to ba su da ma'aunin gane wacce ce daidai, ta ba su ce duwanda ka ɗauka ta yi shi ne kawai zaman lafiya. To sai malam ya ce wal jumhur qalu, su dai mafi yawancin malamai cewa suka yi hadha mawdu min az-ziyada la ta'arud bainahu wa bain an-nass al-awwal, irin wannan nau'i na ƙari to babu karo tsakanin shi da nassin farko. Wa an-nasikh wal mansukh, shi kuwa nasikh wal mansukh in za a ce kaza ya shafe kaza aka shafe, yushtaratu fihi ma al-munafa, sharaɗin su shine a samu karo, in suna karo da juna shine sharaɗi na farko da ba a ce to ɗaya ne ya shafa ɗaya. Bi haythu yakunu thubutu ahadihima yaqtadi nafy al-akhar, ta yadda yake tabbatar da ɗaya daga cikin su to dole kuwa zai kore ɗaya. Ana nan ana cewa Allah uku a jahiliya, ana cewa komai Allah a jahiliya, ana cewa alloli da yawa a jahiliya, sai annabi ya zo da cewa Allah ɗaya ne. To yanzu Allah ya kyauta, in har da waɗancan abubuwan da ake a jahiliya wani wahayi ne ya taɓa tabbatarwa ko, to yanzu wani wahayin kuma ya zo dole ba za ka iya haɗawa ba, ba za a iya tafiyar da cewa Allah ɗaya ne kuma Allah uku ba, dole ɗaya daga cikin nassoshin ya shafe ɗaya, domin ɗaya ya zo yana karo da ɗaya. To a ka'ida sai a dubi wanne ne ya fara zuwa, sai a ce shi aka shafe, to wanne ne ya zo daga baya sai a ce shi ya shafe. To amma ba a samu irin wannan karan ba, to da'awar cewa wane ya shafe wane ko kaza ya shafe wane ba ta taso ba, sai ce na biyu kuma in suna karan ma ku ji karan ku har yau ba shi ne dalili na da'awar shafewa ba, sai ce sai ya zama wala yumkinul jam'u bainahuma, sai ya zama ba za a iya haɗa su ba, domin akwai abubuwan da suna kawo. Amma sai malamai in suka dubi wata nahiyar sai su yi a ba karo ba ne, misali hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud ɗan Abbas a Abdullahi ɗan Umar, hadisin Abdullahi ɗan Umar ya ce ya hau saman ɗakin yayin shi Hafsa, sai ya ga annabi yana fuskantar Baitul Maqdis wajen biyan buƙatar shi. Wannan hadisin ga hadisin kuma Abu Ayyub al-Ansari ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada a fuskanci al-qibla ka a bata baya. A zahiri suna karo, amma malamai da suka dube su masana tashin farko sai suka ce a babu karo, wancan ai ma'amuli ne, wannan mantoki ne, wancan aiki ne annabi yake yi, wannan kuwa magana ce. Don haka magana da aiki in sun yi karo da juna, a ilmance ma ba a cewa karo sai a ɗaukin maganar ita ce doka kawai, aikin ba sai a ba shi wata fassara, saboda ta yi akwai larurar da ta sa shi ya kaikaita ya fuskanci wannan nahiya. Amma tunda da bakin shi ya ce kada a yi kaza, to ita ce doka, abin da ya zo yi ba ita ce doka ba. Kenan ana iya ta'awilin abin da ya aikata a irin wannan halin da ba za a iya ta'awilin abin da ya faɗi ba. To kun ga yanzu kenan in ka fahimci wannan maganar da hadisin Abu Ayyub al-Ansari ne cewa kada a fuskanci al-qibla wajen kashi ko fitsari ka a bata baya, da hadisin Abdullahi ɗan Umar wanda shi kuma yake cewa annabi ya fuskanci a Baitul Maqdis ko ya bata baya, kai tsaye sai ka ce to ai kenan ma an jama'a su an haɗa su, to yaya aka haɗa su? Sai ka ce kada wanda ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya. Wani ya ce ala ba sabta malam, to ai ban ɗakin sai muka same shi an gina shi saiti da alƙibla, babu yadda za ka iya juyawa. To sai a ce to kaga yanzu wannan
shine fassarar da za a yi wa hadisin Abdullahi dan Umar sai ce to kuma shi kanshi Abu Ayyuba a cikin hadisin shi da babu wannan yace ga dokar da Annabi ya gaya musu yace kar su bawa al-qibla baya kar kuma su kalle ta yace sai suka tafi kasar Sham sai suka samu ga ban daki an gina society da al-qibla to yanzu ya zama larura kenan su fuskanci al-qibla ko yace sai suka fuskanta din amma kuma sai su karkace dan kadan haka to kaga yanzu wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa ashe wancan hadisin na Abdullahi dan Umar ka bashi fassara cewa wani uzuri ne ya kai Annabi ya haka yafi an fahimta jama'a da kace za kai kokarin cewa to wanne ne ya shafa wani shine ka'idar da suke cewa ai imamun nasawi aula min ihmal ahadihima ai aiki da nasoshin guda biyu yanzu kaga waɗannan nasoshin biyu duk an yi aiki da su wancan su a ce doka ce haka take wannan kuma su a ce ba doka ba ce sai in halin larura ne kenan a halin larura ma muna da nassi kamar yadda a halin da ba larura ba muke da nassi to ga hadisi kuma shi wannan dukkanin shi mantoke ne an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yamassu zakarahu mutum ne ya taba azzakarin shi alaihi wudu zai sace alwala sai Annabi ya ce inna ma hiya babatun minka ai gabakka ce ai jikinka ne kenan ba zai sace alwala ba to nan kuma sai ya ce ne sai ya ce man massa zakarahu falyatawadda tunda duk ya taba azzakarin shi to ya alwala to yanzu kaga zahiri suna kare da juna sai malamai suka sake cewa a sake duba lafuzza nan da yace inna ma hiya baba'atun minka yana nufin duk sanda ka taba azzakarin ka irin tabawar da kake wa sauran gabobin ka tabawar susa tabawar gyarawa tabawar wani abu anan alwala bata kai ba ma'ana hadisin kenan inna ma hiya baba'atun minka amma man massa zakarahu to sai ka dubi yadda lafazin ya zo massa zakarahu shafa ko taba azzakari kenan wannan tana fa'idantar da shafa shafa ta sha'awa ko tabawa ta sha'awa to alaihi wudu sai saki alwala kaga kenan yanzu nasoshin guda biyu baka yi da'awar sai ya shafa daya ba sai ka fassara kowanne da manufar shi wannan ba ana magana taba azzakari kai tsaye ba da wani ha'ili ba ba tare da wani abu da ya sha makance ba a ƙarƙashin haka da kai da'awar nasa da kai da'awar cewa wannan hadisin ya shafa wannan gwammaka hada su domin bari ku ji wani babban hadari da ke tattare da cewa an shafe za ka rusa wata shari'a ne ta manzon Allah baka sani ba don haka aka ce in ma ka rasa yadda za ka yi sai ka yi da'awar shafewar ko to koma ga tarihi kana da tarihi a hannu ne tarihi wannan hadisin Annabi ya faɗe shi lokacin da aka je yakin Tabuka shekara ta tara bayan hijira wancan hadisin ko Annabi ya faɗe shi ne sanda aka je yakin Khaybara shekara ta shida bayan hijira shekara ta bakwai afwan to yanzu idan ka bi matakin farko shine kokarin gano cewa tun farko ma hadisan ba sa karo da juna shikenan ka zauna lafiya kenan za ka yi aljam'u din sai ka hada su idan ka kasa wannan aljam'u to sai kuma ka dawo zuwa ga me zuwa ga mas'ala ta at-tarjihu to wannan mas'ala ta tarjihi tana da abubuwa da yawa da za su taimake ka wajen kai da yawa ba abu ɗaya ba amma bari in kawo ɗaya misali shine gwada ƙarfi sai ka gano wancan hadisin hadisi ne sahihun li zatihi sai ka gano wannan kuma hadisin hasanun ne li ghairihi wato sama ta bakwai ce da ƙasa ta shida wancan sahihun li zatihi wannan hasanun li ghairihi wato bai ma iya zama hasan ba sai da wani ya taimake shi, to wancan kuma shi kadai ma sahihi ne, to an ga sun yi karo, to wannan na daga cikin hanyoyin tarjihi. To sai ka ce wancan sahihul lidhatihi shine rajihi, wannan hasanul lidhatihi ya zama marjuhi. To dan haka sai ka dawo ka sake kallon shi, to ko kwantsa ka gan shi da ita sai ka ce yawa, ashe makanta yake fama da ita kawai, ko kwantsa ce anan ba za ka yace mishi ba, saboda ga sahihul lidhatihi ya ce kaza, ga hasanul lidhatihi ya yi kawo shi. To in za ka iya ka haɗa su domin a yanzu a hukunce dukkan su hukuncin sahihi ne, domin sahihul lidhatihi nau'i ne na sahihi, hasanul lidhatihi nau'i ne na sahihi, to haɗa su da imamul masawni aula min ihmali alayhi. Idan ba za ka iya ba kai karka ce kai wannan ya shafa wannan, a'a, saboda shafewa tana da wancan sharadin, sai akwai tarihi, to ba ka da tarihi, to koma tarjihi. To shi ne na gaya muku hanyoyin tarjihi jama'a. Malam Abubakar Al-Hazim yau shekara kusan 800 ya kawo hanyoyi kusan 80 kafin kai tarjihi, sai ce gwada wannan da ke ba'e, to gwada wannan da ke ba'e, to gwada wannan. Ko kun fahimta? To ɗaya daga cikin hanyoyin ita ce nake muku sharhi, ita ce ne tarjihin ƙarfi. Sai ka dawo sai ka dubi wannan, sai ka ce yana nan as-sahihul lidhati, wannan kuma hasanul lighairihi. To kana tafiya sai ka ga wata ta tabarza, sai ka ja layi akan ta kawai, sai ka ce shi kenan, a je su gefe guda kawai. Yana daga cikin hanyoyin tarjihi. Har wayau wata hanyar daga cikin hanyoyin tarjihi, wannan hadisin sahihi ne da zai cikin sahihul Bukhari kuma mutawatir, wannan hadisin hasanun ne lidhatihi ya zo a cikin sunan Ibn Majah kuma Ahad. To wannan ma hanya ce ta tarjihi, suka ce hadisi hasan a cikin Ibn Majah Ahad ya saba ma hadisi sahihi a cikin Bukhari mutawatir, to wannan ma yana daga cikin murajjahat. Dan haka sai ka rajjaha, sai ka ce hadisin Bukhari shine sahihi rajihi wanda iri mahfuz, wannan hadisi ainihin wato hasan, yanzu sai ka ce ya zama ba'i shi. To ba'i sancin ya danganta, idan ba'i sancin yana komawa ga wani halin banza ne, to ya zama munkari, to wancan ya zama ma'ruf. Idan ba'i sancin yana komawa zuwa ga matsala hadda ne, to sai ka ce ya zama shaz, wancan kuma ya zama mahfuz. Wannan fa shine malan tafa, so ba ka bude mutane kai ta karanta musu riyadu salihin na annabi ko maka kabbara ba, za ka iya tantance su akan ba za ka iya ba, ka ci gaba da koyon karatu, kar ka ce cewa kana son ka koyar da su, a koyar da su iya abin da za ka iya, ko kuma kai muqallidi ne su ma muqallidai, eh, sai ka ce musu to kai za ka koyar da su mazhabi ka bani, ka samu wani malami ku jingina gaba daya, in ya faɗi kun zube gaba daya. To waɗannan hanyoyi su ne nake so ga da tafashin jama'a da malamai ainihin suka rubuta, waɗannan da tafashin jama'a su ne da tafashin waɗanda malamai magabata suka rubuta su ga kwaya uku rak da hannu na ya kai kansu, ga wannan da nake fara muku abin itibar في معرفة الناس والمنسوخ من الآثار تصنيف الإمام الحافظ العلامة أبي بكر ابن محمد ابن موسى الحازمي الحمضاني وأن اللي تافي شيني بالضم تافي بيبي قوة من شهرة أولا بابي نسل حديثي ناسخ دا منسوخ فالنسي وانا إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث بوع masu zurfin ilimin labari dangane da matsalolin fiqh da hadisi, shin gwargwadon hadisai nawa ne ma mansukhai? Hadisai mansukhai ma ku karanta littafin Albani wanda da suna Adabu Zifaf fi Sunanul Bukhari, can karshen shi ya dauko daga Ibn Qayyim yace hadisan da aka shafe su a duniya ka ba su kai guda goma ba, sai yace ba su kai rabin goma ba, biyar kenan yace ba su kai ba. Thank you.
amma yanzu ka ga malami a Najeriya ko a Afrika yana karantar da Global Mara duk hadisin da yazo ya saba mazhabin garin sai ce an shafe shi saboda shi gashi kawai zai ce an shafe shi sai wuce kawai la ya khafu uba zai fi ne da karfin rai baya tunanin me zai bi ba abin da ya shafe shi saboda ne saboda rashin ilimi na tarjih wannan tarjihi jama'a wannan mukaddima wannan littafin za ku dauka ga sunan sai da malamin ya rinka kawo su tukuna sannan fa ya shiga cikin karatun littafin sarki ya tabbata ga Allah sai ce ka'ida ta farko gashi mukaddimatu fi ilmin nasikh wal mansukh